بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ko kuma wannan subahi na ranar talata 7 ga watan Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairan da ke cikin wannan wata, Allah ya sada mu da su abubuwa na yini, wato falala da samun ɗaukaka da Allah yake yi wa bayi. Allah Ubangiji ya rubuta mu cikin bayin da za su same su. Kurakuranmu da zunubanmu Allah ya gafarta mana. Allah Ubangiji ya sanya mu daga cikin ƴantattun bayi. A cikin wannan jeren giyar faɗakar da muke yi wa junanmu, wanda muka yi wa take da azumi ibadar zumunci, idan ba a manta ba, mun tabbatar mana da cewa lallai wannan ibada ta azumi Allah ya shar'anta mana ne domin ya ƙara ƙarfafa zumunci da yake tsakaninmu da shi Allah mahaliccinmu, sannan kuma ya ƙara ƙarfafa zumunci da yake tsakanin bayi ya mu ya junanmu. To muna ƙoƙarin mu yi establishing in fact wanda yake tabbatar da waɗannan zumuncin da kuma yadda ake son mu ci moriyar zumuncin. A nan ne muka tattauna dalilan da suke nuna lallai wannan ibadar azumi yana ainihin wato ƙarfafa zumunci tsakanin Allah mahalicci da kuma bayinsa. Kamar yadda ayan suratul baqara yayi mana nuni zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki, la'allakum tattaqun, wato Allah ya ce ya wajabta mana ibadan azumi ne domin mu kai ga matakin takawa. To kuma mun ji matsayin masu takawa a wajen Allah. Hasalima su ne waliyan Allah da Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya nufi wato wani daga cikin bayinsa da wani cutarwa ko zai yi adawa da shi, to Allah da kanshi yana shelantawa wannan bawa cewa ya shirya yaƙi da shi. Ma'ana an taɓa wanda yake na Allah, to shi Allah zai zo a madadin wannan ya yaƙi wanda yake son ya yi adawa ko ya ainihin wato kuntatawa bawan Allah. To idan muka fahimci cewa lallai akwai zumunci mai ƙarfi da yake kulluwa tsakanin mu bayin Allah da Allah mahaliccinmu, me ake son mu ci moriya na wannan zumuncin da zai ƙarfafa? Na farkonsu shine mu ƙara tsananta ibada ga Allah maɗaukakin sarki, domin wannan shine asalin manufar halittarmu. Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To wannan ibada da Allah ya halicce mu saboda shi, tunda dai gashi mun ji cewa zumuncinmu ya ƙara ƙarfi tsakaninmu da Allah, to mu ƙara tsananta wannan ibada. Duk wani abu da ka san Allah ya ɗora maka a matsayinka na bawan shi ka bauta mishi da shi, to kada kai wasa da shi. Da haka mu ƙara kula da ainihin wato sallolin nan. Shi kanshi azumin da muke yi, mu tabbatar da cewa muna inganta azumin. Kamar yadda ainihin wato muka ji, shi fa azumi ba wai kaɗai zama da yunwa da ƙishirwa ba ne da nisantan iyali. A'a, hatta abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta, to ƙarfin nisantan su yana ƙara ƙarfafuwa. Domin in abincin da yake halal ka haramta wa kanka saboda kana azumi, to me kake tunani game da abin da dama already haramun ne? Shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumin nan fa da kuke gani ba wai barin ci da sha da mu'amala da iyali bane kawai, a'a sai yace yana ainihin ƙara hana mutum ne daga maganganu na ainihin wato batsa ko maganganu na kwarkwasa da abubuwan da suka shafi wato saban Allah. Da haka mu yi kokari mu ƙara nesanta kawunmu daga da abin da Allah ya haramta. To bayan waɗannan ibada fil umum, akwai kuma wata keɓantacciyar ibada da ake son bawaye amfani da lokacin azumin shi ya ƙara ainihin wato ƙarfafa shi a cikin lokacin ibadar azumi, shine addu'a. Ma'ana a babin khususiyya kenan, alal khas. Addu'a'u, addu'a, addu'a shi ma ɓangare ne na ibada, amma kuma yana ɗaukan wani ainihin wato babi mai zaman kansa. Babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake so daga bayinsa irin general ibada. To idan aka zo kuma a keɓe, to addu'a na daga ciki. Shi yasa Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, antumul fuqara'u ila Allah, ku ne talakawa, ku ne matsiyata zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah madaukakin sarki kuma shine mawadaci. Da haka wannan tsiyar da Allah madaukakin sarki ya jingina mana ta kowace irin fuska, muna da yin wato tsiyaituwan rashin lafiya da rashin wadata da buƙatu kowane iri, duk muna da shi ga Allah. A wani wajen Allah ya ce, ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsihi. Sai Allah ya ce, wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Wannan shine ka'idar, ka sani cewa kai kana buƙatan komai a wajen Allah. In aka ce komai, ana nufin komai. To idan ka kulla wannan zumunci a lokacin da kake azumi tsakaninka da Allah, to so ake ka yawaita roƙon Allah daga matsalolinka. Ka roƙi Allah ya biya maka buƙatunka, ka roƙi Allah ya yaye maka damuwanka, ka roƙi Allah ya gafarta maka zunubanka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa, amman yujibul muttara idza da'ahu, wane ne wanda yake amsa wanda yake cikin kunci a lokacin da ya roƙe shi? Akwai wani abu da ya sa ka cikin kuncin yanayi? To yanzu da kake azumi, dama ce gare ka ka gaya wa Allah ya yaye maka. Yace wa yakshifu su'a, ya yaye wa mutum damuwan shi. Akwai wani abu da ya sa ka cikin damuwa? To ga lokaci da zaka gaya wa Allah wannan damuwan nan naka ya yaye maka. Ku duba halin da muke ciki a wannan ƙasa namu, komai namu wato cikin tsanani ne da kunci, musamman a nan ɓangaren arewacin Najeriya. Rashin aminci, rashin tsaro, rashin zama lafiya, fama da fitintunu iri-iri, matsaloli ga su nan sun yi mana wato ɗaurin tankila. To yanzu ga shi muna azumin yawa masu albarka. Shi Allahn da muke wa azumin ya ce mun ƙara kusantan shi, to mu gaya mishi matsalolinmu tare da ya fi mu sani, amma ya bautar da mu ne da cewa mu gaya mishi. Matsaloli na rashin tsaro ɗin nan yawa masu albarka. Ku dubi har a cikin watan azumin nan yadda aka ci gaba da azabtar da bayin Allah, maza da mata, waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. Saboda kaɗai mutum zai je ya ziyarci ‘yan uwanshi, wasu marasa kirki su tare shi a hanya, ko kuma su je su bi mutum har inda yake rayuwa, su ainihin wato ɗauke shi, su ɗauke matanshi, su je su kai shi cikin tsakiyar daji. A yanzu haka kai da kake kwance a cikin gidanka, jiyar da kwanciya cikin gidan wani lokacin za ka ƙara kulle ƙofa ka sa bargo ka rufe, amma duk da haka sai ka ji yanayin sai a hankali. To ina ga wanda za a je a kai ɗan adam a kai shi tsakiyar daji cikin yayi da kayoyi da muggan dabbobi, ba don ma tausayin Allah ba jama'a. A bar mutum a buɗe open a cikin wannan sanyin, cikin wannan iskan, cikin wannan ƙuran, kaman bawa jama'a kai ko bayi ma fa. Shari'ar musulunci bai ce a yi musu irin wannan horon ba jama'a. A rinka a ɗaure mutum, a haɗa hannun shi da ƙafafun shi, a tsinko doruna ana shaula mishi, ba laifin tsaye bare na zaune? Ha, saboda tsabara jan ƙeƙashewan zuciya da Allah ya ce, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. Ɗan adam, ɗan uwanka ya rinka sula maka bulala da darajanka da mutuncinka. Wani magidanci ne, wata mata aure ce, a sa bakin bindiga ana zungurin goshin mutum har sai ya fashe jini ya fito. Wannan wani irin rayuwa ne jama'a? Ashe kaga wannan halin da muke ciki, in kana ganin ba kai ne abin ya shafa ba, ba wani danginka ne ba, ka tuna cewa musulmi ne dan uwanka. To ko ba komai, ɗan adam ne irinka. To mu gaya wa Allah waɗannan matsalolin sun dame mu, mu fashe wa Allah da kuka. Allah ya ce zai saurare mu, kuma wallahi in muka gaya wa Allah sai Allah ya yaye mana. Da haka mu yi amfani da wannan dama ya uwa masu albarka, tunda dai ga shi mun ji Allah da ya shar'anta mana azumin, shi ya ce to dama ne muka samu, dama ce ya zo gare mu. To kada mu yi wasa da wannan daman. Wasu ɓangarori a nan arewaci yanzu ya zama mana kamar wani dead zone, inda da mun taso ba wani abin da yake ɗagawa wani hankali, ba wanda yake sanyawa mutum tashin hankali. Amma yau ya zama kamar wani gidan mutuwa, wanda ‘yan uwanmu ne a wajen, danginmu ne a wajen, musulmai ne. To wannan kunci jama'a ya yi mana yawa, mu gaya wa Allah mu yi amfani da wannan dama, kada mu yi wasa da wannan dama da Allah ya bamu. kurubu wancan hadisin waliye da muka karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan bawa na ya kula da abubuwan da na farlanta mishi ya ƙara neman kusanci zuwa gare ni da natin tili to ba zai gushe ba yana samun wannan matsayi har ni Allah sai na zame jin shi na zame ganin shi na zamo hannayen shi da kafafun shi da haka wala in sa'alani la uqiyannahu Allah yace wallahi sai da Allah ya kawo lamun na rantsuwa duk abin da ya roke ni zan bashi wa in ista'azabi idan ya nemi tsari da ni la uizanna Allah yace wallahi zan tsare shi ka duba haka ma hadisin Abu Dharr Allah ya kara mishi yadda al-Ghifari wanda al-Imam Muslim ya fitar da Allah madaukakin sarki shi ma hadisul qudusi ne Allah yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci ni da ne halitta ni kaina na haramta wa kaina da haka kuma a tsakaninku ya junanku ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu kada wanda ya zalunci dan uwansa Allah ya kawo gabobi a cikin hadisin har guda 10 daga cikin yake cewa ya ibadi kullukum zallun illa man hadaitu dukkan ku bata tuni sai wanda na shirye da shi to tunda ni ne mai shiryewa fastahaduni haka Allah yake ku neme ni in shiryar da ku ni kuma na yi alƙawarin ahdiku zan shiryar da ku yace kullukum ja'i'un dukkan ku manyan wata ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi dan haka fastat'imuni ku nemi ciyarwa daga gare ni ni kuma na yi alƙawarin zan ciyar da ku jama'a tafkan arziki a hannuwa yake a hannun Allah to shi Allah ya ce mu nema ma'ana shi neman ma da zamu shi ma wani form of bautarwa ne dan haka Allah na son mu yi sannan sai yi mana sannan yace kullukum arim dukkan ku a tsiraice kuke illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi dan haka ku nemi tufatarwa daga gare ni uksukum ko aksukum zan tufatar da ku daga nan ne yace da zai cewa ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin da dukkan halittu za su taru a kan fili guda kowa ya roki bukatun shi a wajena kuma fa a'taitu kullu insanin mas'alata in ba kowa abin da ya roka yace wallahi ma nakasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai nakasa komai a mulkin Allah ba taskan arzikin Allah wallahi ba zai nakasa ba yace in ma zai nakasa to misalin abinda al-mikhyatu zai nakasa ne idan aka tsoma shi cikin teku ka dubi ruwan teku ka je da allura kan tsinin allura sai ka kwarbo ruwa da shi da Allah lita nawa zai dibo abinda wannan alluran zai diba a cikin ruwan teku Allah ya ce to in ma wani abu zai nakasa kwatankwacin wannan ne kaga wannan it is highly insignificant to wannan shine Allah da ya halicce mu kuma ga yadda yake son mu mu'amalance shi da haka kaga a cikin wannan lokaci na ibadar azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya nuna mana fa'idojin mu yawaita yin addu'a musamman a wani lokaci wasu lokuta keɓantacce daga ciki mun ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya fi son bashin bakin mai azumi fiye da kararar almiski to ko ba komai menene manzon Allah yake son mu fahimta a cikin hadisin nan da Allah yake son bakin bashin mu zamu je mu ta tofa miyo ne a cikin gwangwani mu kai wa Allah ai mun san ba haka bane abinda ake ce mana shine wannan bakin mu ga wa Allah bukatun mu kuma Allah zai amsa shi sannan ka dubi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa daga cikin alkhairan da Allah ya kawo ma mai azumi shine yana da wani addu'a inda fitri a lokacin bude bakin shi wanda la yuraddu ba a maida wannan addu'a da ka daidai lokacin da ainihi wato ka zo za ka yi bude baki me kake roko a wajen Allah gashi mun yi kace-kace mun yi dama-dama da sako da zunubai to Allah madaukakin sarki ya ce mu nemi gafara daga wajen shi ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an haka Allah yake duk wani laifi da yake jawo mutum zunubi wallahi in mutum ya nemi gafara Allah na gafartawa da haka kai amfani da wannan dama ka nemi Allah ya gafarta maka duk wani zunubi da ka san kai taba yi kai har wanda ma baka sani ba
shi yasa kaga a cikin ladabin addu'an neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana mutum ya rinka roƙa Allah Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah abinda na gabatar na laifi ka yafe min wanda ma nayi jinkirin aikatawa ka yafe min wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah har ma zulubin da kai ka fi ni sani cewa zulubi ne ni na yi shi saboda dan adantaka ban ma san laifi bane Allah duka yafe min su me ya rage ka an karo ki Allah wannan kuma shi Allah ya ce zai yafe maka to me naka da ba za ka roka ba naka yan uwa masu albarka idan har mun gamsu da cewa lallai wannan azumi ibada ce da ke kulla zumunci tsakaninmu da mahaliccinmu to daga cikin abin da za mu yi amfana da wannan zumunci shine mu dage da roƙon Allah dukkanin lokuta na watan azumi jama'a to lokaci ne da dan adam ke da damar ya roƙi Allah kuma Allah ya biya mishi kaga dai cikin yini lokaci ne wanda kake cikin azumi wannan bashin bakin naka Allah na san shi idan aka ce an zo bude baki a daidai gaban bude bakin manzo Allah yake in kai addu'a ko wanda Allah ke amsawa sannan cikin dare dama shi dare muhalli ne na karban addu'a shi yasa aka sunnanta mutum ya rinka kiyamul layli din kana tarawihi ka rinka gaya wa Allah matsalolinka kana ainihin wato cikin tahiyya ka gaya wa Allah bukatunka ga addu'o'i nan da manzon Allah ya karantar da mu nau'i mabambanta wanda duk wani matsalan ka zaka ga akwai nau'in da ya dace da shi dauko wannan addu'a kai ta gaya wa Allah shi sannan mutuna daga cikin lokuta amsan addu'a akwai karshen sallolin farilla inda duburi as-salawatul mafruza shine ka gama tahiyyanka tsaf kai salatin manzon Allah to kafin kai sallama wannan daidai gaban gaba ne da duk abin da ka gaya wa Allah Allah zai karba shi yasa manzon Allah bai bar mu ba sai da ya koya mana nau'o'in addu'o'in da za mu rinka yi a wajen mu roki Allah hisabi mai sauki mu roki Allah gafara mu roki Allah arzikin duniya da ta lahira manzon Allah duk ba abin da ya rage mu da su ya rage gare mu dauko waɗannan abubuwan da ya koya mana mai amfani da su sannan ka dubi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk sanda mai kiran sallah yake kiran sallah manzo Allah yake ka fadira abin da yake cewa idan ya gama sai kai wa manzon Allah salati sannan ka roka mishi alwasila manzo Allah yake to daga nan duk wani abu da ka roki Allah Allah zai amsa maka duk waɗannan damammaki ne da muke da su to mu yi amfani da waɗannan dama mu ci moriyan waɗannan abubuwan kafin kurewar lokaci yaushe ne lokaci zai kure maka in aka ce ka koma ga Allah ka mutu shikenan amma yanzu kana da rayuwa an gaya maka lokutan ka ji irin abubuwan da kake da su nan bukatu ka gaya wa Allah ka nemi gafara ka roki Allah duk wani bukatun da kake da shi a nan duniya na alkhairi ka nemi Allah ya yaye maka dukkan damuwa ka nemi Allah ya yaye maka dukkan nunkunci wani yana fama da wani cuta wanda ya ƙi newa kuma ana watan azumi kuma ka zauna da cutan ba mai yaye cuta sai Allah wallahi in ka gaya wa Allah cewa ya Allah ka yaye mu wannan damuwa annabawa sun gaya wa Allah ma bare mutane ga wani annabi ne yana cewa inni maglubun ya Allah mutane na sun gallabe ni fantasir ka taimake ni ya Allah Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba dukkanin annabawa ka karanta alqur'ani zaka ji addu'a take roƙan Allah saboda muhimmancin addu'a annabi adam ya roka rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da haka ya Allah ka gafarta mana ya roka annabi nuhu ya roka annabi ibrahim ya roka annabi daud ya roka sulaiman ya roka musa ya roka isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yi addu'a to idan waɗannan manzannin da su suna ma da garanti a wajen Allah amma ba su fasa roƙon Allah ba saboda shi Allah ya bautar da mu da mu roke shi to bai kamata mu mai nauyin baki ba in kuma masu albarka wannan na daga cikin amfanin zumuncin da azumi din yake kulla tsakanin bayi Allah da ainihin wato Allah mahaliccin su Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ka gafarta mana zunuban mu abubuwan da suka dame mu ya Allah ka yaye mana na kunci da abubuwa da suka tsananta mana na tsanani ya Allah ka yassare mana su Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka albarkaci zuri'an mu ka sa albarka a cikin matan mu da ƴaƴan mu magabatan mu cikin malumman mu da iyayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ta zama koma gare su mu ma Allah ka sa mu kare rayuwar mu akan biyayya gare ka ya Allah akan musulunci kuma ka sa aljanna ta zama koma gare mu baki daya ƴan uwa masu albarka
anan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu munasaba ta gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi